Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau 9 ga watan Janairu shekarar 2022. Ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A jiya Asabar, Majalisar Dinkin Duniya ta ce za ta gudanar da tattaunawa a kasar Sudan da nufin ceto rigimin demokaradiyya a cikin wani mawuyacin hali da ya biyo bayan juyin mulkin watan Oktoba da Firaministan kasar ya yi murabus a makon jiya. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan, Volker Faith, ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa tsarin siyasar da Majalisar Dinkin Duniya ta samar zai nemi hanya da ta dore wajen tabbatar da demokaradiyya da zaman lafiya a kasar. Ba a bayyana kai tsaye lokacin da za a fara tattaunawar ba. Faith ya ce za a gayyaci manyan masu ruwa da tsaki a Sudan da suka haɗa sojoji da ƙungiyoyin 'yan tawaye da jam'iyyun siyasa da masu zanga-zanga don shiga cikin wannan tsari da kuma ƙungiyoyin fararen hula da na mata. Kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga rundunar sojin ƙasar kan yunkurin na Majalisar Dinkin Duniya. Wasu ƙarin dakarun ƙasar Rasha sun isa filin tashi da saukar jiragen sama na Almighty na ƙasar Kazakhstan a jiya Asabar, a cewar wani faifan bidiyo da ma'aikatar tsaron ƙasar ta Rasha ta fitar bisa ga umarnin shugaban ƙasar Kasim Jomart Tokayev a ranar Juma'a. Da ya umarci jami'an tsaro da su bindige masu zanga-zanga a yankin na tsakiyar Asiya. 'Yan ta'adda na ci gaba da lalata dukiyoyin gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu tare da yin amfani da makamai kan fararen hula, in ji shugaban yayin da yake ba da wannan umarni a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin na kasar. Ya ci gaba da cewa na ba da umarni ga jami'an tsaro su harbe su har lahira ba tare da gargaɗi ba. A cikin mako guda da aka kwashe ana tashin hankali, jami'an tsaron kasar Kazakhstan sun kashe masu zanga-zanga 26 tare da kame sama da 4,400, kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta sanar a jiya Asabar. Jami'an tsaro 18 kuma sun mutu. Labaran duniyar da za muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani hari ta sama a yankin Tigray na kasar Habasha ya kashe mutane 56 tare da raunata 30 ciki har da yara a wani sansanin 'yan gurin hijira, kamar yadda wasu ma'aikatan agaji biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Asabar, kamar yadda hukumomin yankin da shaidan gani da ido suka bayyana. Mai magana da yawun rundunar Kanar Gennad Aden da mai magana da yawun gwamnatin Lisa Tulu ba su amsa buƙatar jin ta bakinsu ba. A baya dai gwamnatin kasar ta musanta harin da aka kai wa fararen hula a rikicin da aka kwashe watanni 14 ana yi da dakarun 'yan tawaye na Tigray. Hari da aka kai garin Davitab da ke arewa maso yammacin yankin kusa da kan iyaka da Eritrea ya faru ne a daren ranar Juma'a, in ji ma'aikatan agajin da suka nemi a sake sunansu saboda ba ba su izinin yin magana da manema labarai ba. Da safe Juma'a ne dai gwamnatin kasar ta saki wasu jagororin 'yan adawa daga gidan yari ta kuma ce za ta fara tattaunawa da 'yan adawar siyasa domin samar da sulhu. Daga ƙarshe a jiya Asabar, masu zanga-zanga sun fito kan titina a wasu biranen Jamus suna neman a dakatar takunkumi kan waɗanda ba a yi musu allurar rigakafin cutar coronavirus ba. Babban zanga-zangar ta faru ne a Düsseldorf da Frankfurt da Magdeburg, yayin da aka yi tafiya a wasu biranen Jamus da yawa kan matakan da aka sanya don yaƙar sabon nau'in Omicron na cutar coronavirus. Shugaban gwamnatin Jamus, Olaf Scholz, ya sanar ranar Juma'a cewa za a buƙaci tabbacin rigakafi ko sakamakon gwajin coronavirus ga duk mai son ya shiga mashaya ko gidajen abinci a faɗin ƙasar. Thank you.
duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA muna kan maudu'in mu na illar da sace-sacen dalibai a makarantu ke haifarwa a bangaren ilimi musamman a arewacin Najeriya. A makon da ya gabata kun saurari babban sakataren ma'aikatar ilimi ta Kaduna Alhaji Yusuf Sale da kuma daya cikin iyaye da abin ya shafa wato wacce aka sace mata yarta a makarantar su barista Hassana Ayuba mai riga. A yau zamu tashi ne a inda Dr. Yahuza Ahmed Jesu zai mana fashin baki a harkokin tsaron kasar. Dr. Gareka.
Maskalinmu da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci. Abokai da muke cikin wannan zaure barkanmu da wannan lokaci. Wato ko da wannan lokaci idan an ce wai gwamnati tana yin wani abu akan harkar tsaro a Najeriya. In nace gwamnati ina nufin gwamnatoci guda hudu. Watakila wani ya ce ina aka samu gwamnati hudu a Najeriya ni kuma zan yi muku bayani yanzu za ku san su. Gwamnati ta farko ita ce gwamnatin tarayya. Gwamnati ta can kasa ita ce gwamnatin sarakunan gargajiya. Sai gwamnatin tsakiya ita ce gwamnatin jiha sannan mabiyarta gwamnatin kananan hukumomi. Gwamnatoci hudu sun fito? To amma fa a Najeriya akwai gwamnati ta biyar. A cikin zance za ku jita. Don ba ta cikin iko da linzami na waɗannan gwamnatoci guda hudu. Su suna tare, ita kuma tana gefe. To amma idan aka ce gwamnati waɗannan guda hudun suna yin wani abu dangane da tsaro, sai ya bani dariya, domin kamar abin nan ne da ake cewa wai abin dariya yaro ya tsinci hakori. To da yake magana muke yi akan maudu'i wanda ya shafi abin da yake maganar daukar yara a makarantu. To amma duk da haka, zan yi yar shimfiɗa cikin sakan biyar ko zuwa minti daya. Na shigo binnin tarayya Abuja a jiya kimanin karfe 2:30 na dare daga yankin jihar Sokoto da jihar Zamfara da jihar Katsina da wani yanki na jihar Kaduna. Gwamnatocin waɗannan jihohi wanda abin ya shafa suke ji na sun san tattaunawar da muka yi da su a jere a jere kimanin kwanaki hudu da suka wuce da irin abubuwan da na gani. Na ga motoci kamar guda uku waɗanda aka kwashe jama'a aka shiga daji da su. Na ajiye motata na bawa wani makulli na ce tuka yayi gaba na tsaya na dauki motar haya saboda in yi fira da mutane tsawon kilomita 65 saboda dai in ji ra'ayoyin su akan me yake faruwa kuma me ya faru jiya da shekarun jiya. Daya ya ce min an ɗebe mutum 10 a cikin su uku ma aiki ne kawo su ma'ana tirani suka zo. Daren da suka zo a daren aka zo garin a daren aka kwashe su tare da wasu. Daya ya ce lokacin da ake harbi suna hangen motar yan sanda. Sanda ya rugo zai tsallaka ya nemi matsira. Kuma ya san yan sandan suna tare da sojoji. To jami'an tsaron Najeriya dai sun koma jami'an tsoro ba jami'an tsaro ba. Na faɗa, na maimaita, na sake maimaitawa. Ko da yake hukumomi suna da laifi mai yawa na dalilai guda uku. Rashin kayan aiki, rashin jami'an tsaro da kuma rashin yi da gaske da kuma siyasantar da matsalar tsaro. Idan gwamnati za ta yi manufa akan harkar tsaro ma'ana za ta yi policy, tana duban bangaren ci gabanta ne na siyasa ko darajar ta ko kimarta ta siyasa ba tana kallon al'ummar da za a yi wannan manufar domin su ba. Ma'ana policy din ba ana yin shi ne saboda al'umma ba, ana yin shi ne saboda kare manufar jam'iyya da manufar gwamnati wanda wannan abin turne da Allah wadai. To dawowa akan abubuwa da wato babban sakatare ya faɗa da yake cikin kananan hukumomin da kuke da matsalolin tsaro, na shiga kimanin guda uku a cikin waɗannan kwanaki. Na shiga karamar hukumar Giwa, na shiga karamar hukumar Zaria, na shiga karamar hukumar Soba, na kuma shiga karamar hukumar Jere da sauran wasu kananan hukumomi da bazan bayyana dalilai na shiga su ba. Amma lokaci zai yi a wani shiri da ba irin wannan ba, zan yi magana akan su. Makarantun can kamar yanda ka bayyana cewar kun damu akan daukar yara da aka yi, ni a gurina ba ku nuna damuwa ba, kuma ba da gaske kuke ba, kuma ba ku shirya abin da ya kamata ba. Kuma wannan shine abin da na dade ina faɗa kuma shi nake maimaitawa har gobe. Wani bangare wanda baya cikin abin da muke tattaunawa, domin in an ce wanda ya kasa in yayi abin da ya kamata a yaba mai, kuma ba a cewa da kasa cewa da shi madalla. Gwamnatin jihar Kaduna waɗancan baki da kuka debo daga waɗancan jihohi wanda ya tabbatar da cewa jami'an tsaron Najeriya jami'an tsoro ne, saboda sai da kuka debo waɗancan kuka hada da waɗannan sannan aka yi wannan sannan tukunna aka fara samun watakila kamun ludayin inda za a sa gaba in kun iya tsare abin da kuka fara. Don haka gwamnatin Kaduna, in commissioner yana ji na, idan gwamna yana ji na, in kuma kai babban sakatare na ma'aikatar ilimi, ka san abin da nake magana, to ta nan bangaren mu ne muku madalla. Amma ta bangaren abin da ya shafi ilimi, ba ku shirya ba, ba da gaske kuke yi ba, kuma kamar yanda iyayen yara suke fada. Misali, mun ji koda kun ce ba za ku iya bayar da kuɗaɗe, wannan wani abu ne abin yabawa da madalla. To amma kuɗin ta ina ake bi da su ana kai su? Ta saman jihar Kaduna ake bi ko ta karkashin kasar jihar Kaduna? Ko ku a'a akwai wata iska da guguwa wacce ba ta karkashin gwamnatin jihar Kaduna wacce ake bi a je a kai kuɗin? A cikin jihar Kaduna wani lokaci da aka kai wasu kuɗaɗe da ni kimanin kwana 36 zuwa da 7 da suka wuce, naira miliyan 20 suke cikin motar da muke. Mun tsallake gurin shinge na jami'an tsaron da bazan faɗi masu wannan irin kaya bane. Sun bude sun gani kuɗi ne ga dalilin wani zamu je towa da shi. A an gaya mana za ku zo ku ce ku je. Na je a gaba na an kirga naira miliyan 172 akan ido na. Ɗayan wanda ake da'awar cewar an kashe ya kalle ni ya ce, Malam Getso kun kace an kashe mu. Na ce ka ji baki na? To muhallin da nake son in dauko anan shine gwamnatocin nan guda hudu da na faɗa, babu gwamnatin da bata san inda masu aikata laifin nan suke ba. Gwamnatin tarayya ta sani, domin Getso shi ma bai taba koyewa ba, ya ce duk inda wani mugu yake a arewa Getso ya sani, haka duk inda wani mutumin kirki yake a arewa Getso ya sani. Saboda duk kauye da Riga da Labi da Kwazazzabo da Kologo da Kogo na dutse ko na ƙasa ko na yayi, babu wani lungu da sako wata muguwar hanya wacce Getso bai bita a yammacin Afirka ba, ba ma a arewacin Najeriya ko kuma jihar Kaduna kawai ba. Saboda haka babu wani dagaci ko wani mai unguwa da zai ce da ni bai san inda miyagu suke zaune a yankin shi ba. Haka nan babu wani dagaci ko kansila ko shugaban karamar hukuma ko kuma supervisory kansila wanda ake ba wa naɗi don ya tallafa, ko kuma mai ba shugaban karamar hukuma shawara, ko kuma jami'in ɗan sanda wanda yake zaune a karamar hukuma wanda ake cewa divisional police officer, ko kuma wani principal ko headmaster wanda makarantar shi take wani guri wanda zai iya cewa bai san inda miyagun da ke kusa da yankin da makarantar ta shi take ba. Hakan nan gwamnatin jiha, jami'an tsaro na farin kaya wanda ake cewa DSS, na gaya musu kuma ina sake fada, in ma ba ku ji to za ku ji, tunda wannan sako yana nan zai zauna a kan yanar gizo. Na fada ba ku da gaskiya, ba da gaske kuke yi ba. Jami'an ku na kananan hukumomi sun san duk inda masu aikata laifin nan suke. Jami'an yan sanda kun san duk inda masu aikata laifukan nan suke. To wani hanzari ba gudu ba. Muna ba da uzurin cewar jami'an tsaro kasa da kashi 18 cikin 100 ake da su na abin da kasar Najeriya take bukata don a yaki matsalar tsaro. Don haka mai girma babban sakataren ma'aikatar ilimi na jihar Kaduna da sauran hukumomin gwamnati da suke sauraron mu, muna son mu gaya muku sai an yi abin da ake cewa sai an sake zani, dan yanzu abin da kuke yi lumbu-lumbu ta kaikai. Wanda bai sani ba, tunda ni daga kauye nazo, a kauye idan mun cire gero ko maiwa ana sanya mata wuta don ta zama taki. To in ka hango daga nesa zaka dauka ba wuta bace. A guje in aka ce an biyo barawo ko mara gaskiya ko uba ya biyo dan shi bai sani ba sai ya auka, kafin ka ce me in yayi taku uku na hudu sai dai ya shiga ciki ya kone, kunar da duk wanda ya biyo shi zai koma tausayin shi saboda halin da zai samu kanshi. Saboda haka waɗannan makarantu da abubuwan nan suka faru da kuma waɗansu gurare waɗanda ba ku ayyana ba a cikin bayanan ku waɗanda mu muna sanar da su, muna son ku sani cewar sai an koma an yi abubuwa guda shida, in sannan ne za a tinkari kimanin shekaru masu zuwa wannan zai zama shimfiɗa. Abu na farko, duk maza ba idan da gaske kuke yi ku ɗauki yara 'yan shekara 17 zuwa 22 ku ɗauke su aiki, duk akwatu ku ɗauki mutum 40. Idan maza ba tana da akwata 10 za ku ɗauki mutum 400. Idan maza ba 'yan ƙaramar hukuma tana da maza ba 10 za ku ɗauki mutum 4000. Wannan ku raba su a hukumomin tsaro ku gani ku ce su yi aiki a ƙananan hukumominsu. In ma ba su yi karatu ba, wanda ba su yi karatun ba a cikinsu, ku koya musu horon nan na zamanin jahiliyar mulkin mallaka mai tsimman mara tsimman. Ku ɗauke su a ƙananan hukumominsu, ku ɗauke su a ƙauyukansu, ku horar da su. Ƙasashen da suka ce za su ba ku gudunmuwa, su ba ku gudunmuwar horon kundin bala. In kun samu wannan, ku dawo Getso zai ba ku dabarar da za a yi cikin sati 16 za a kawo ƙarshen matsalar tsaro a arewacin Najeriya. In na ce arewa ina maganar arewan tsakiya, arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas. Da izinin Allah ku rike kuɗinku. Ina tausayin shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari domin kuɗaɗen ba a taɓa gwamnatin da ta ware maƙudan kuɗaɗe ta ayyana su kuma ta fitar da su aka yi da sunan aikin tsaro tunda aka Najeriya ta samu 'yancin kai irin wannan gwamnati ba. Amma matsalar tsaron musamman ɗauke 'ya'yanmu
da ake yi kuma kafin a dauke su sai an san za a dauke su babu wata makaranta da aka dauki yara ba tare da kafin daukar su ana da bayanai in ma an ce ba a da bayanai to ni na ce aje a gaya wa wawa wanda yake tafiya yana zubar da yau wanda in an bashi abinci zai zuba aka maimakon ya zuba a baki amma ba irin su ya huza getsa ba
doctor mun gode da wannan shimfida da kai mana akwai shugaban kungiya mai zaman kanta wanda yake da alaka da harkar ilimi na makarantu a shiyar arewa nan bari mu mika ma Sa'idu abin magana mu ji me zai ce
assalamu alaikum barkanku da rana ina kuma fata alkhairi wa muryan amurka sunana kuma Sa'idu Sambo captain ni dan jihar Bauchi ne shekara na 42 ni ne shugaban gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewacin Najeriya wato Children Education Support Initiative in arewa to harkan ilimi dai a arewacin Najeriya idan mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin yaran arewa sun dawo ledan fiwa tafi su daraja a Najeriya kuma idan arewacin Najeriya arewa maso gabas arewa maso yamma arewa maso tsakiya ba a Najeriya suke ba ya kamata mana bayani domin bai yiwa kudu maso kudu kudu maso gabashi kudu maso yammaci suna zauna lafiya suna karatun su ai suna zuwa makaranta muna mu a ce ba sa yi wannan abin da yake faruwa da are a arewacin Najeriya tamkar da mulkin jahiliya ne samu kaman bamu da gwamnati a Najeriya bai yiwa a ebi shekara 12 yau tun 2009 aka fara wannan abu sannan akwai wasu sashi da wanda suke mana wasu abubuwa wanda aka mana shi kaman da Dr. Yahu zai faɗa an maida mu kaman wawaye iban farko tashin farko na wannan matsalan an fara shi daga Chibok duk duniya sun taru akan wannan magana amma yanzu ba mu gane me ake yi ba ba mu ma san ko me ake ba a cikin wannan lokacin da aka zo ne ne godiya wa Allah sai aka zo aka yi taron education summit a Ingila wanda ita Ingila ne ita ce uwar Najeriya ta haifi Najeriya aka yi wannan taron aka tara dalan Amurka biliyan 4000 aka ce za a tallafa ma kasashe matalauta ko na gagara tallafa ma yara a makarantu yara miliyan 1,175 aka ce banda bangaren mata na manta adadin matan da aka fada so kuma shugaban kasar Najeriya 29 ga watan 7 aka yi shugaban kasar Najeriya yana wajen tare da wakilan ilimi waɗanda suke da haƙƙin ilimi a Najeriya duk suna na a wannan taron aka tattauna wannan abun a wajen shugaban kasar Najeriya yace zai ƙara kashi 50 cikin 100 wa harkan ilimi a Najeriya to ba ƙarin ba an juma ana ruwa ƙasa na shanyewa mu a arewacin Najeriya ina ga tsaman ko dan karamcin da mutanen yankin suke da shi ko dan hakuri ne ko kunya ne da kawaici suke da shi sai aka rena su ake ganin cewa ba komai bane su ina maimaita wannan magana ina ƙara maimaitawa idan a kudancin Najeriya ake wannan abun wallahi da labari ya canza sannan wannan ƙarin da aka yi in gaskiya ake yi wannan yankin da ta fada halin haula ya fa sashin ilimi ya kamata duk abin da za a sashi kai shi ministan ilimin ma kamata yayi ya karkata akalansa gaba ɗaya kuma arewacin Najeriya yana ɗaya daga cikin ministan da ya zauna a wannan kujeran tsawon shekaru kusan ya tafi na 7 yanzu kenan ni dai a matsayina na wanda muke dan kwatanta wani aiki abin da ya shafi ilimin yara da wani harko yara ni ban ga abin da ma'aikatan ilimi ta yi wanda zai burge ni ko ya bada sha'awa ko ya kwantar wa al'umma a arewacin Najeriya kan cewa ƴaƴan su nan za su samu ingantaccen ilimi ba babu shi in akwai kuma abin da ma'aikatan ilimi ta yi daga tarayya zuwa jihohi wanda zai nuna wa al'umma a arewacin Najeriya cewa lalle ƴaƴan ku nan za su samu ingantaccen ilimi mu ba mu gan shi ba kuma wannan yankin yanki ce mai tarihin gaske a ƙasar nan duniya ta san da yankin nan abin da ta yi domin ko ta haifar da ƴaƴan arziki a wannan yankin idan ka dawo baya akwai Saddauna akwai Tafawali sun ba da gurbi mai karfi a kasar nan duk wani mai daga jijiyan wuya a kasar nan shi wani ne ko na tinkaho cewa shi wani ne ko na gadaran ilimi ko na gadaran wani ba kasar nan gurbin alherin da suka bari a kasar nan shi ake amfanuwa da shi ko waye kai a kasar nan ka fito kana daga jijiyan wuya har kan ilimi ko wani abu gurbin da waɗannan mutanen daga suka fito daga yankin arewacin Najeriya abinda suka bari shi ake amfani da shi har yanzu amma kashi ba zan yi jam'u ba sai dai in ce wasu daga cikin wanda suka gaji waɗannan mutanen sun zama marasa kishi wanda ba su kishin arewacin Najeriya ba su kishin yaran arewacin Najeriya ba su kishin ilimi kuma annan gwamnatin Najeriya ta wahala da su ta ba su ilimi kyauta ta kula da su suka zo ma abincin naman da za su ci a makarantun su ma sai likitoci sun duba duk abin da za su a ba su kuɗi a ba su riga a musu komai gwamnatin Najeriya ta musu an zo yanzu su suke wahalar da al'umma arewa musamman dan ni ban magana akan kudancin Najeriya ban magana kuma akan Najeriya gaba ɗaya ina magana akan arewa ne direct mu ne ciwon yake damun mu in zaka tambayi zafin a arewa in zaka tambayi zafin wuta to tambayi tsinken tsiri mun sha zafin wutan duk wanda ka tambaya yanzu ya san wutan da muke shi kunan da ake sha
to mun gode da waɗannan jawabai na Sa'idu Sambo captain zamu dasa aya a yau sai Allah ya kai mu makon gobe zamu dora a madadin manyan bakin mu da daukacin mahallarta zauren ni Madina Dauda da na shirya na kuma gabatar nake mana fatan alheri mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Farko menene sunanka?
Allah Shehu.
Sunanka Allah Shehu.
To,
wai. Babban suna ne a she da kai. To ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne da shusha yana ne ya gyaran takalmi. Kamun kai mutumin wani gari ne
Bauchi
Bauchi a ina a Bauchi
Bauchi Azare
Azare to kaman yaushe ka zo wannan birni na Abuja ka fara wannan sana'a daga nan ka fara ko daga Bauchin ka fara wannan sana'a
daga Jos ne
daga ina
Jos
ko daga nan ka fara wannan sana'a
daga wannan Jos na fara sana'a wannan shi ne kan
kashi na ganka matashi haka kaman shekarun ka nawa
shekara na 20 ba ya
oke shekarun ka da 19 kenan
eh 19 ba
to kaman yaushe ka fara wannan sana'a
shekara yanzu shekara 2 na fara shekara 2
to ka fara daga Jos kaman menene ya karfafa maka gwiwa ka ƙara yi gaba ka taho nan Abuja
ya na cin in zo nan neman sana'a na cin mun neman sana'a nan kume ka ne
to ganin cewa gashi na ganka matashi ne shin baka yi karatun boko bane
eh ban yi ba
baka yi ko kadan ba
eh ban yi ba
to amma yaya Muhammadiya fa kai
a ban yi ba
duka to gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana kaman yaya kake fama da wannan sana'a
wannan sana'a idan na samu wani guri zan zauna in samu wani futa don Allah ya sa
baka ganin cewa da ka zauna a garin Bauchi kana yin wannan sana'a bifi maka ba da ka taho nan Abuja
a Abuja an fi samu Abuja a Bauchin ba a samu
ko ba a samu a Bauchi
eh ba a samu a Bauchi Abuja ya fi
to ka duba rayuwar Abuja rayuwa ce mai tsada wani lokaci zaka ga mutane suna magana cewa zaka ga kaman abinci da kudin haya akwai wahala a ina kake zaune a cikin wannan birni
a Garki
to kana biyan haya ne a inda kake zaune ko ko kyauta kake zaune
a kyauta nake zaune
to wai baka guri kake zama kyauta haka
a ni ma yana na biyo ya samu guri yayin ka zauna
amma shi yayin ka yana biyan haya ne a inda yake
eh yana biya
oke saboda shi babban yaya ne kenan da shi yake biya kai baka biya komai kana zauna a kyauta
eh haka ne
to wannan sana'a idan ka fara ta a rana kaman kana samun nawa
ina samun wani dai 500 ko 400 ko 300 wani wani lokaci ina samun 500
wata rana kuma ba isa ba
wata rana ba isa ba za a samu 300 ko 400
to ganin dai duk da na ga cewa kai matashi ne amma zan maka wata tambaya shin kana da aure
a wani da aure
amma kaman to wani lokaci kake dauka kamun ka je gida ka duba iyaye fa
ina yi wata biyu uku
kana yin wata biyu uku kamun ka je gida to kana fatan cewa nan gaba ka ƙara bunƙasa wannan sana'a taka ta ƙara girma ko ko me kana so ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan menene burinka
eh ina so in ƙara wata sana'a aka wannan sana'a ina so in ƙara
eh kaman wani iri kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka faɗaɗa ta ko kuma kana so ka shiga wani sana'a
ina so in shiga wani sana'a idan Allah ya bani
to nagode kwarai ne sunan baba
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Malam Sale. Shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.